This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar Miyar ta Allah ta Najeriya ta nisan ta kanta da kashe mutane 37 da aka yi a Alawa da ke cikin karamar hukumar Rafi na jihar Niger. Haka kuma muna dauke da hirar da Madina Dauda ta yi da barista mai Nasara Ibrahim akan me dokar kasar ce ne game da kin mayar da takardun passport din alfarma na diplomasiya da wasu shugabanni ba su yi ba. Haka kuma muna dauke da batun cewa an kama wata tsohuwar ministan man fetur na Najeriya Dizen Alison Madueke. Kana za mu ba ku dama ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shige muku duhu. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Yawa barkanku da wuni. Kungiyar kasashen Turai ta EU ta karfafa takunkumi akan wasu kusoshin kasar Burundi su hudu wanda aka ce an same su da laifin hana ruwa gudu da kuma kawo cikas ga duk kokarin da ake yi na amaduwa kasar nan zaman lafiya. Mutanen hudun da EU ta ce abin zai shafa sun hada da wani babban hafsan sojan kasar da aka ce ya taka rawa cikin yunkurin juyin mulkin nan na ranar 13 ga watan Mayu wannan shekara, wanda Citra haɗe da wasu manyan shugabannin rundunar 'yan sanda da 'yan majalisar ministoci da kuma na leƙen asirin ƙasa, wanda dukansu aka ce sun taɓa shiga cikin maƙarƙashiya ko makircinta da tarzoma a Burundi ɗin. Wannan rigingimun dai sun fara barkewa ne ta ran 26 ga watan Afrilu na wannan shekara kenan, lokacin da shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza ya ba da sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku.
Jami'an sojan Najeriya sun ce akalla mutane 14 ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bumabumai da wasu 'yan ƙunar bakin wake su kai a garin Maiduguri na jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hawa kuma jami'an sun ce an raunata wasu mutane 39, kuma shaidu sun ce akalla biyu daga cikin maharan mata ne. Wani jami'in soja wanda ya ce an kai wannan farmakin ne a kusa da hanyar jiragen ƙasa ta Ajilari da ke nan Maiduguri ya ɗora laifin kan harin akan ƙungiyar 'yan Boko Haram, koda yake har yanzu ba wata kungiya ta fito ta dauki alhakin aikata wannan ta'asar.
To, muna ba ku labaran duniya daga Washington. Ma'aikatan tsaro na tarayyar Amurka sun gano makamai iri-iri har guda 13 a wurin ko a jikin mutumin nan da ya auka cikin wata makaranta da ke jihar Oregon a jiya, ya bude wuta ya kuma kashe mutane da yawa. Makaman da aka samu sun hada da bindigogi guda 6 a cikin makarantar da ya kaiwa farmakin da kuma wasu bindigogi na daban guda 7 da aka gani a can gidan shi. Har yanzu hukumomi dai suna ci gaba da bincike domin su gano dalilin da ya sa shi wannan bawan Allah da ake kira Chris Harper Marsa, dan shekaru 26 da haihuwa, ya kai wannan hadin jiya a ita makarantar inda ya kashe mutane 9 ya raunana wasu 7.
Wani jibgegen jirgin saman jigilar kaya kera C-130 na sojan Amurka ya faɗi a filin jirgin saman Jalalabad na ƙasar Afghanistan, abinda ya jawo halakar mutane aƙalla 11. Da misalin ƙarfe 12 na daren jiya ne wannan hatsarin ya faru, kuma har zuwa yanzu ba a ce ga abinda yake shine sanadin faɗowar wannan jirgi ba. Kafofin soja da ke filin jirgin saman Bagram a can Afghanistan ɗin sun ce waɗanda suka mutu a hatsarin sun haɗa da sojan Amurka 6 da ke aiki a cikin jirgin, haɗe da wasu fararen hula 5 da ke aiki da NATO. Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa mayakanta ne suka kakkaɓo jirgin da bindigoginsu, amma wani hafsan sojan Amurka Major Tony Wickman ya ƙaryata maganar tasu.
To, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijiran da ke kwarara zuwa cikin ƙasar Turkiyya a cikin wannan mako a sanadin rashin kyawun yanayi a cikin Mediterranean, wato teku Mediterranean. Hukumar ta UNHCR ta ce 'yan gudun hijira 500,000 ne kawai suka shiga Turkiyya a cikin wannan mako ɗin, maimakon 15,000 da ake samu suna shiga ƙasar a kowace rana a can baya. Sai dai kuma ana jin cewa wannan ba zai ci gaba, domin kuwa a cewar Adrian Edwards, wani jami'in hukumar, da zaran yanayi ya yi kyau za a ga jimillar 'yan gudun hijira tana cirawa sama. Hukumar dai na kiyasin cewa yan gudun hijira kamar 700 za su shigo ta su biyo ta cikin teku kan hanyar su ta zuwa kasashen Turai a wannan shekara.
Fara Papa Roma ta duniya da ke Vatican ta fayyace cewa ba ta son a dauka cewa haduwar da Papa Roma Francis ya yi da macen nan mai suna Kim Davis da ke Amurka wacce take ta bada takardar rajistar auren masu auren jinsi guda kamar wai shi Papa Roma na goyen bayan wannan matsayin nata ne. A yau Juma'a ne fada ta bada sanarwar fayyace cewa ai lokacin ziyarar da ya kawo nan Washington a cikin makon jiya Papa Roma ya saru da mutane da dama. Ta kara da cewa irin wannan haduwar da yake da mutane iri daban-daban abinda ya saba ne domin halinsa na jikanya da son cudanya da jama'a ne. Sanarwar ta ce a lokacin haduwar su da Kim Davis ba su yi wata doguwar tattaunawa mai zurfi game da matsayin da ta dauka a gun aikin nata ba. Saboda haka kada a dauka cewa kamar ganawar ta su alamar goyen bayan Papa Roma ce. Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kungiyar Mayatta Allah ta Najeriya ta nisanta kanta da mutanen da aka kashe a garin Alawa dake cikin karamar hukumar Rafi a jihar Niger. Ga Mustafa Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban kungiyar Mayatta Allah a Najeriya Alhaji Husainu Boso ya nesanta kungiyar ta Mayatta Allah daga waɗannan harahare.
Wannan ba ruwanmu da wannan al'amari in filani ne ma to mu mun dauke su masu banna wallahi mu ba ruwanmu da su domin duk wanda ce zai rama ya nuna ba doka kasance.
A halin da ake ciki dai Alhaji Husainu Boso ya ce kungiyar ta kaddamar da wani shiri na wayar da kan fulanin musamman matasa akan illar tayar da zaunar tsaye.
To yanzu muna nan a shugabanninmu na jihohi musamman nan wannan jiha da Kwara mun san suna yunkurin kiran taro kamar na Kwara sun kira za a je nan ma za a kira. Mun kuma kafa komiti na wayar da kan mutanenmu kwanan ga za mu rubuta ma gwamnati ta taimaka ta wajen yanda za mu muna son a ciga tsako-tsako. Mu riga ilmantar da mutane mu wayar da kansu don a samu zaman lafiya.
A nashi gefen shugaban riko na kungiyar Mayatta Allah a jihar Niger Alhaji Adamu Kaduna Tsauni ya bukaci jama'a ne da su daina daukar doka a hannunsu idan al'amari ya faru.
Daukan doka a hannu kaga duk mutum da abu kadan ba zai yi hakuri ya kai hukuma ba sai ya dauki doka a hannun shi. To duk Allah irin abubuwan nan duk Allah ina so ina kai kuka ga gwamnati ga sauran jama'a duk Allah a daina shi.
Haka zalika Alhaji Adamu Tsaunin ya bayyana bukatar ganin hukumomi sun samar da daji domin kiyon dabbobin su.
Yanzu abin da ya shafe mu a nan akalla jama'a wanda suka bar gurin saboda rashin kiwo wajen inda wurin kiwo dajin nan sun kai mutum ya kai 100,000 wanda suka bar ma wurin saboda rashin daji wani dole ba wurin kiwo dole ya tashi ya nemo inda daji yake.
Sun bar Niger din su.
Wa'ansu sun bar Niger don ba a kan wannan shi ne ko sai matsala na biyu saboda sashe-sashen da ake yi.
A halin yanzu dai duk da cewa ɗaruruwan jama'a sun ƙauracewa yankin na Alawa, hukumomin tsaro sun ce sun ƙara tura jami'ansu a yankin domin tabbatar da doka. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka Mustapha. Hukumar shige da fice ta Najeriya ta ce duk tsohon babban jami'in gwamnatin da suka hada da tsoffin gwamnoni, sanatoci da 'yan majalisar wakilai da ba su mayar da fasfot ɗinsu na alfarma ba, to hukumar za ta ɗauki mataki a kansu. A kan haka ne wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da barista mai nasara Ibrahim Kogo a kan matsayin wannan fasfo a dokar ƙasa. Shine sai.
Wai me kundin tsarin mulki ya tanada ne a game da wannan fasfo ɗin?
Abu ne wanda yake shi tsarin mulkin Najeriya. A sashi na 19 na tsarin mulkin Najeriya nan aka yi magana manufofin tsarin mulkin Najeriya, kuma manufofin tsarin mulkin Najeriya nan idan muka yi la'akari da sashi wanda yake na ɗaya ƙarƙashin sashi 19 din ya yi magana kare ra'ayin ƙasa ko kuma mutuncin ƙasa ko kuma abinda ƙasa ke buƙata. Sannan kashi biyu da a cikin baka na sashi na 19 din ya yi magana girmama dokokin kasashen duniya da kuma yarjejeniyoyi da ƙasa ta shiga da su tsakaninta da wasu ƙasashe ko kuma zamanta na mamba na kasashen duniya. To kasashen duniya gaba ɗaya suna da dokoki ko tsare-tsare na diplomasiya waɗanda suka shirya. Waɗannan tsare-tsare na diplomasiya kamar a Najeriya akwai abin da ake kira Immigration Act, wato doka da ta kafa harkokin shige da fice na Najeriya. An kafa ta 1963. Ko da yake yanzu tana gaban majalisa tarayya, ana kokarin yin gyare-gyare, amma dai matsayinta kenan tun 1963. Wannan ya ba da dama cewa akwai passport, wato takardun izinin shiga ko kuma fita kasashen duniya. Akwai na alfarm. Alfarm wannan su ne wato ana baka ne daidai da mukamin da kake rike da shi a gwamnati. Ana ba shugaban kasa, ana ba ministoci, ana ba ambassadors, ana ba manya-manyan shugabanni a majalisa ta tarayya, da kuma gwamnoni, da kuma manya-manyan jami'an gwamnati dai akan ba su waɗannan abu. To wannan akwai a Najeriya akan ba abun mummunar fahimta, domin ofishinka idan an ba shi wani abu da sunan an baka office, ba kai ne aka ba ba. To a Najeriya sai su juya sai su ɗauka ai alfarmar su aka yi muwa, maimakon su la'akari da cewa ofishinsu ne aka yi ma alfarma. Kinga idan har zamanka na mukamin wannan office ya kare, to a shari'ance kamata ai duk wani abu wanda yake alfarma ce saboda rike wannan mukami, to sai ka ajiye ta shi ita kuma gefe guda. To ya zama shekaru da dama sai mutum ya zama idan an ba shi wannan passport din ko ya sauka daga office shi, maimakon ya je mika wannan passport din ga hukuma yanda ya kamata. To na sauka wannan yana ɗaya daga cikin kayan aiki ga su na maido da su, to sai mutum ya rike ci gaba da harkokin shi.
Madalla mai nasara Ibrahim Kogo kenan yake ma wakilin Madina Dauda ƙarin haske akan matsayin diplomasiya, passport na diplomasiya. Labaran da muka samu da yammacin yau ɗin nan shine an kame tsohuwar ministan albarkatun man fetur na Najeriya Madam Dizeni Alison Madu yake. Na zanta da wani lawyer mai zaman kansa a can London ɗin, wato Alasan Kwasau. Ko akwai wani ƙarin haske da zai muna akan wannan batu? Shine sai ya ce da ni.
Na bincika duka majiya dukkanin London, babu tabbacin cewan an kama ita tsohuwar minista na fetur na Najeriya, amma akwai jita-jitan cewan tana cikin mutum biyar da aka kama a yau kinnan. But banda majiya daga Premium Times na wato British High Commission na Najeriya, babu wani tabbacin cewan haka ya auku.
To Alasan, daga ina ake jin wannan labarin ya samu asali kenan?
Daga nan Najeriya, daga British High Commission na Najeriya, su Premium Times da suka yada wannan labari suka samu majiyarsu. Amma su ma nan sun ce ba su ba da sunayen wa'anda aka kama ba, amma sun nuna cewa akwai mutum biyar da aka kama.
O, ba ma ita kadai ba ce kenan?
Ba ita kadai ba.
To kuma su ofishin jakadancin Najeriya ba su yi wani bayani akai ba?
Babu bayani daga ofishin jakadancin Najeriya da ke nan London.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Za mu karin kumallo daga Kebbi Najeriya. Wane ne daga jihar Kebbi?
Nasiru Wanzan ne daga Taraba.
Nasiru Wanzan daga Taraba, to Malam Nasiru, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu kyakkyawan gwamnati a Taraba, mai a Najeriya, kuma ya Allah taimake su a kan mulkin da suke gudanarwa.
Sannan
kuma muna godiya ga Allah da ya nuna mana wa'innan lokutan da aka yi, NDG ta zo ta gabatar da abubuwa na cimma buri na muradin ɗan adam a rayuwa a duniya. Allah kuma ya saka musu, kuma Allah ya taimake su.
To mun ji ra'ayin Nasiru Wanzan daga Taraba. Yanzu kuma bari mu je jihar Kebbi da muka ce. Wane ne daga jihar Kebbi? Wayo, lamban Kebbi ta tsinke. To ku ne za ku bayyana mana fara'ayoyinku yau, ba mu ne muka ba ku take ba. Ku ne za ku kira ku bayyana mana me yake kuke son ku faɗa, abin da ya shige muku duhu, ko kuma ku yi muna ƙarin haske kila akan mu wanda ba mu sani ba, akan batutuwa daban-daban ko siyasa. To har wa yau dai ga Kebbi ya sake dawowa. Wane ne daga Kebbi? Layin Kebbi na tutsuwa. Ya sake yankewa. Kamar yadda muke cewa, ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, ba mu ne muka ba ku take ba. Akan harkokin siyasa ne, zamantakewa ne, tattalin arziki ne. To yanzu ga kira daga Nasarawa, waye daga Nasarawa?
Abdulrahim Ahmed dan masanin Toto.
To Abdulrahim dan masanin Toto, me ra'ayinka?
Kwana biyu. Ya aiki ya hakuri da jama'a.
Lahiya lau, me ra'ayinka kuma kadan rage rediyonka don Allah.
To alhamdulillah na rage.
To.
Ra'ayina yau shine magana kika da jira shekara 55 da samun yankin kai.
To.
Alhamdulillah mu dai a Najeriya kowa sai ya samu ci gaba da yawa. A dan da mai wayo da yayan talaka ba su zuwa makaranta sai sarakuna.
To.
Amma yanzu yayan talaka na suka yi liman Najeriya. Idan ka duba gwamnonin gabaki ɗaya da manyan wanda suke rike da makaman Najeriya da duk yayan talaka ne.
To Abdul.
To haka duk wanda zai taimaka ba ci gaba Najeriya to wannan shi ne begin ci gaba ba.
To Abdulrahim mun ji daɗi da ka faɗa mana ra'ayinka.
Allah sa ku.
Bari mu je mai kira na gaba kuma. Wace magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Gambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku.
To Gambo Barau Fatasku, me ra'ayinka wannan daren?
To yau so nake na yin kira ga 'yan majalisar na sanata da daren da na cikin gari da cewa don Allah da Annabi su kawo hankalin su tattara akan abubuwan da yake damu tsakawa da garin Fatasku, saboda wallahi muna cikin kunci akan wannan hanya samu ta wani tasha. Ya kamata su share wa talakawa hawayensu, saboda wannan abu ya dame mu. Da fatan za su haɗa kai su ga mai rafi akan wannan hanya samu ta garin Fatasku, saboda wannan hanya ita ce zuciyar wannan gari namu na Fatasku.
To Gambar Fatasku, Allah sa waɗanda aka faɗa ko ake nema sun ji. Yanzu bari mu je jihar Taraba. Waye daga jihar Taraba?
Adamu Shamaki ne, Shamakin Sarki mutum biyu daga Taraba, mutum biyu gasar local government.
To Adamu, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina shi ne yanda yanzu musamman shi shugaban ƙasarmu ya ɗauki matakai sosai akan 'yan sandan nan da suke shutar da mu akan hanya. Sai ka ga ɗan sanda ya zo kuna cikin moto ya tare kun ba ku ba ci kuɗi ba kan wannan su ci mutuncinku. Da kuma yanda suke nan suke dajinan nan, to yanzu mun samu labarin cewa insha Allah ta ɓangaren tsaro shugaban ƙasa ya ɗauki mataki akan 'yan sanda, duk wanda suka ci mutuncinsu akan hanya ko wani abin nan ya ɗauki mataki na tura don ban zaku wani abu.
To mun gode da wannan ra'ayi naka da mu daga Taraba. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar kuma. Waye daga jamhuriyar Nijar?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam Ali na dogo nuna a cikin jam'orin Nijar.
To Malam Ali, me an ra'ayinka wannan daren?
To abinda an ra'ayina shine zan tantaya da 'yan Najeriya da sun yi sallah ta cikon shekara 55 da samun 'yancin Turawa.
To
lalle na ji daɗi kuma na murna, kuma lalle kamar wanga abu da Buhari ya yi, lalle ya Buhari ya nuna lalle mai son ƙasa na ba mai son kanshi ba.
Me ya yi?
Kuma da ya riƙe minista na mai. Shi ne a daidai don sabida da ya san in yi bashi wannan wuri ya san za a samu ɗansu masu hannu daga raza su ba ta mai iko. Kuma na ga Buhari lalle mutum na wanda ya san in dai Najeriya ana mishi goyon baya, Najeriya community ne dai Allah ya rida.
To mun gode.
Kuma ga takaddama ta amurka har mai Allah ya rida. Yarda Allah tun kun ce ƙasan shekara gaza a gamawa da su. Na gode mu da America ni ya umma Malam Ali daga dogon
cikin. To Malam Ali mun gode. Mun gode kwarai. Har yanzu ba mu ji wanda ya kira mu yi muna maganar tsare tsohuwar ministan da aka yi ba, ko kuma ministocin da aka bayyana aka mika sunayensu ko? To yanzu muna jihar Kaduna. Waye daga Kaduna?
Ahmad mai sai da kwano an cewa.
To Ahmad mai sai da kwano, me ra'ayinka wannan daren?
A gaskiya shi ne ra'ayina, ina taya Buhari farin cikin murna cika shekara 55 wallahi.
To mun gode Ahmad.
Shi ne ra'ayina, don Allah, Allah Ubangiji ya sa gwamnan Kaduna na jin mu.
To yayi me?
Yawa muna da wata hanya tsakaninmu da Zaria, gaskiya hanyar nan wallahi ba ta da kyau, muna fatan Allah Ubangiji ya bashi ikon gyara bana.
To mun gode Malam Ahmadu. yanzu bari mu je jihar Gombe.
Nagode.
To madalla. Bari mu je jihar Gombe. Har yanzu ba wanda ya magana tsare tsohuwar ministan da aka yi, ba mu kuma ji wani ya yi magana akan ministocin da aka mika sunayensu ba. Wane ne daga Gombe?
Alhaji Yaji ne daga nan fada.
To Alhaji Yaya, me ra'ayinka wannan daren?
Wato ni ina magana na akan hanyar mu ne na Gombe Fata Sport.
To me yasa me ta?
Mu ma dai magana hanya ne, don Allah muna da gwamnatin tarayya saboda tun lokacin Obasanjo 1999 aka jar hanyar nan na Gombe Fata Sport. Har duk wasu aka jar hanyar nan, mun muna wahalan hanya sosai wallahi. Don Allah muna da gwamnatin tarayya da a taimaka mana da shiritocin mu da senatocin mu na jihar Gombe da manya-manyan jan tsagamu dal a taimaka a gyara mana hanyar Gombe Fata Sport saboda muna wahala. To sai zaka je Gombe daga nan sai kamar wanda yake zaka je da kafa saboda wahala hanya. Muna fama a taimaka mana da Allah.
To mun jira yanka Alhaji Yaya daga Gombe. Yanzu bar mu je makwaciyar ta.
A taimaka mana da Allah.
Ya da wani ya kira daga makwaciyar jihar Gombe. Jihar Gombe kuma jihar Bauchi kai. Yanzu sai dai daga Nasarawa, bari mu tsallaka mu Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Hajji Aramutu ne.
Wai? Hajji Aramutu? Ke ce mace ta farko da muka ji yanzu nan. To me ra'ayinki Hajji Aramutu?
Damuwa ne muke da shi nan take local ba, kuma ba Najeriya muke ba.
Me yasa kika ce haka?
Don wuta ko wani amfa suna jin daɗi ne fa bu kuma ba ma samu.
To ra'ayin Hajji Aramutu kenan.
Da shugaban kasa da kuma gwamnan Nasarawa a taimaka rika ba mu wutar nefa.
Suna ji. Muna nan cikin jihar Nasarawa da har yanzu. Wane ne a jihar Nasarawa ma yanzu nan?
Yalla da ke jami'an makafin da kanan dabo mazaunin jihar Nasarawa.
To Bello, me ra'ayinka?
Abinda muke kira to Allah Ubangiji ya taimaki shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari, Allah ya kara masa lafiya, Allah ka taimake shi da sababbin ministocin da zai nada, Allah sa kamar yanda yake da kokari da gaskiya da rikon amana, Allah sa su ma haka suke gaba fatan mu kenan.
To
Allah sa a samar mana ayyukan yi, a jona mana tsaro gaba daya. Ga dan uwana zai magana.
To ina sunan shi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wace magana?
Mai magana Shukrana Aminu makafin Dala.
To Shukrana Aminu, me ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya shugabannin mu na Najeriya su tausaya wa talakawa da ƴaƴan talakawa akan harkar karatu, saboda yanzu gaskiya matasa abin da suka yi su a Najeriya shine harkar kawai yacce za a yi su samu kuɗi da shaye-shaye da kuma baga kawai neman rigima da kowa da kowa. Yayan masu.
To mun gode Shukrana Aminu. Yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Waye daga jihar Adamawa?
Sunana Abdu diga mubin jihar Adamawa.
Abdu?
Diga mubin jihar Adamawa.
To Abdu, me ya ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina muna farin ciki da labarin da ke fitowa daga birnin London an kama tsohuwar ministar mai.
To me yasa ka ce haka? Kana murna?
Don muna so a yi bincike ne, duk wanda ya yi sata masu gudu su gudu.
To mun ji ra'ayin Abdulmubin daga Adamawan Najeriya. To har yanzu dai muna sauraron ku, ku ne za ku bayyana mana ra'ayinku, ba mu ne muka ba ku take ba. Akwai kuma muhimman batutuwan da suke kan faifai a halin yanzu nan. Yanzu bari mu je Kano ta Dabo. Waye daga Kano?
Sagir Kilishi daga Kano.
To Sagir Sanusi, me ra'ayinka?
Sagir Kilishi da Sanusi ba.
To Sagir, me ra'ayinka?
Bayan kama ministan Petro saura kuma ta kuɗi. Domin gaba ɗaya suka haɗa baki suka ce kuɗin da aka ce babu ɗin nan suka ce su kuma yadda aka kashe su. Saboda haka yanzu Allah ya sa a kama su gaba ɗaya su dawo mana da kuɗinmu.
Ra'ayin Sagir kenan?
Ra'ayina kenan.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma da kai ne kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka a halin yanzu nan. Gobe ma rana ce, idan mun buɗe layi sai a kira domin a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. Kogin Mekong da ya kwararo daga kasar China ya biyo kasashen Burma, Cambodia, Laos, Vietnam har ya zuwa kogin kudancin China gida ne ga fiye da mutane miliyan 60. Kimanin kashi 85 cikin 100 na ilahirin jama'ar yankin rayuwarsu ta ta'allaka akan kogin ne na Mekong, musamman ga masunta da masu noman rani. Wannan yana nufin duk wani barazana ko cikas da zai shafi wannan kogin zai jawo mummunan bala'i. Abin da yasa a ranar 31 ga watan Agusta, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da haɗin gwiwar cibiyar fadakarwa game da haɗura ta Asiya da cibiyar binciken ruwaye ta Netherlands da ƙungiyar nazarin batutuwan da suka shafi muhalli ta California suka kaddamar da wani shiri mai suna Seven Mekong, wanda zai yi amfani da tauraron ɗan adam domin sa ido akan yankin. Alal misali, za a sa ido ta tauraron ɗan adam akan yanayin sararin samaniya da ruwaye wanda dumamar yanayi ke yi wa barazana da kuma ƙaruwar jama'a a yankin. Wannan zai bada damar yin tsari na tsawon lokaci wanda zai taimaka wajen kiyaye samar da abinci da kare gandun daji. A ƙarƙashin shirin, za a yi amfani da kimiyyar zamani domin tsare yankin, inda hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da wasu hukumomi suka fara nazari kan abubuwan da suka fi damuwar yankin da nufin samun mafita. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
To lada a takaice, kungiyar kasashen turai ta EU ta ƙarfafa takunkumi akan wasu manyan mutanen ƙasar Burundi su hudu wanda aka ce an same su da laifin hana ruwa gudu da kuma kawo cikas ga duk kokarin da ake yi na amaido wannan ƙasa zaman lafiya. Su wannan mutanen hudun da aka ce abin ya shafa sun hada da wani babban hafsan sojan ƙasar da ya taka rawa a cikin yunkurin juyin mulkin nan na ranar 13 ga watan Mayun bana wanda ya ci tura da kuma wasu manyan shugabannin 'yan sanda, ministoci da hukumomin leƙen asirin ƙasa, wanda dukkansu aka ce sun taɓa shiga cikin maƙarƙashi a koma keci na ta da ta zoma a wannan ƙasa ɗin, musamman tun bayan da shi shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ba da sanarwar cewa yana ƙudurin ya nemi wa'adi uku na mulki. A Najeriya kuma soja sun ce aƙalla mutane 14 suka rasa rayukansu a cikin wani harin bamamai da wasu 'yan kunar baƙin wake da aka ce galibinsu 'yan mata ne suka kai a garin Maiduguri jihar Borno Najeriya can arewa maso gabacin ƙasar. Kuma jami'an sun ce an raunana wasu mutane guda kamar 39. Wani jami'in soja wanda ya ce an kai farmakin a kusa da tashar ko kuma hanyar jiragen ƙasa ta Ajilari a Maiduguri ya dore laifin akan 'yan Boko Haram, amma harin zan ce ba ta kungiya ta fito ta dauki alhakin kai wannan farmaki. Sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa ma'aikatan taron wato tsaro da tarayya a Burka sun gano mukamin iri-iri har guda 13 a wurin mutumin nan da ya auka cikin wata makaranta da ke jihar Oregon ya kashe mutane 9 jiya ya raunana wasu 7.
To mun gode Aliyu da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na Abar Yahuce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya taimaka mani domin gabatar da shirin, da Masar Fiul Hashin Gumel wanda ya tsaya can ta bayan gilashi, da Daniel Brown wanda ya ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Wagner. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji muku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.